Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu sashen na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 6 ga watan Disamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun rawar da matasa ke takawa siyasa a kasar Ghana. Da gudunmuwar su da kuma kalubalen da suke fuskanta. Haka yake masu sauraro, muna tafa da ƙarin bayani. Kuma dalla kamar yadda muka ambata a yau shirin zai tattauna ne game da irin rawar da matasa ke takawa a fagen siyasa a kasar Ghana, gudunmuwar da suke bayarwa da ma irin kalubalen da suke fuskanta. Da haka sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro, sanin kowa ne matasa su ne ƙashin bayan cigaban kowace irin al'umma, suna kuma da matukar mahimmanci a fagen siyasa da ma sauran fannoni na rayuwa. Shi ya sa ma shirin na yau ya leƙa ƙasar Ghana domin jin irin rawar da matasa ke takawa a fagen siyasa ƙasar da irin gudunmuwar da suke bayarwa da ma ƙalubale da suke fuskanta. Da haka yanzu zan ja gefe in barku da wakilinmu da ke Ghana, Idris Abdullahi Bako, da bakin matasan da ya gayyato a teburin tattaunawar tamu.
To jama'a masu sauraron, muna muku barka da warhaka. Shirinmu na yau da gobe za mu tattauna ne kan matasa a siyasar Ghana. Shin wani tasiri suke da shi a siyasar Ghana, wani gudunmuwa suke bayarwa, da kuma kalubalen da suke fuskanta da sauransu. A tare da ni akwai matasa da za mu tattauna da su, kuma za su gabatar da kansu da kansu. Zan fara daga hannun dama na.
Sunana Muhammadu Sani Asara, ina aiki ne da Marhaba FM, wani gidan radio station da ke nan Accra.
Sunana Ahmed Yakub Yusuf, mai warware gaddama tsakanin matasa.
Sunana Yunus Salahuddin Wakwanjo, dan jarida mai fashin baki cikin harkar siyasa da harkar yau da kullum.
Wadan siyasa?
Dan siyasa.
Farko, idan aka ce matashi, wane ne matashi musamman a nan Ghana?
So a tsarin da kasan Ghana, matashi wanda ke da shekara 15 ne zuwa 35, yanda kun Ghana ta dauki matashi kenan.
Muna samun dalibai wani ma yana wuce 35 bai gama karatu ba, yaushe zai gama karatu har ya zo ya shiga siyasa har ya taimaka ma kasa? Shekara 35 yayi a ce mutum matashi. Malam Salawuddin, me zaka ce game da haka?
To kamar da sari na yau da kullum yake sari na yanda muke da waramu da ake shiye Global Village, muna kokarin kasar Ghana mu alakatar da kanmu da irin yanda shirye-shirye da tsarin kasashen waje yake. Ba haka nan ba, mu kasar mu na Ghana, dubi da yanda lamarin ilimin mu yake kasa, da ya kamata ce muna da tsari da fahimtar waye matashi. Amma muna kokarin alakatar da tsarin mu da irin na Turawa, ta haka nan muke bibiye da yanda su shekaru su yake na matashi. To me mu kasar mu nan ga ka je ka samu wani shekaran shi 8 ko 10 zai fara fasali da ya cikin lamarin siya a karatun sa, sai ya kai 30 zuwa 40 ma yanzu yake jami'a, wanda yake bai gama da harkar ilimi ba balle ya sa kansa cikin lamarin siyasa. Shi yasa wani abu din da yake muna dan kamar da an sake duba ko da yake nauyin da yana hannun statistical service su ne wadanda yake wurin kiraya da wurin kaddamar da bayanan da yake ake yin da shi doka na kudiri na kasa su ke hannun su. Da an sake duba ne yaso a duba yanda da yi a revise wa'annan bayanan da yaso da awo da shi dama mun san kamar tun 15 ne a 40 ne fara 15 zuwa a shekara 40.
Malam Yakub.
Na'am. Matashi wato daga shekara 18 ne zuwa 35 a ga tsarin doka saboda wannan lokaci ne wanda ake ce ma matashi a Ghana
ake jefa kuri'a idan muka zo bangaren siyasa kenan
inda mun zo bangaren siyasa tsarin doka
har yau dai Malam Yakubu taya kake ganin matasa suna da tasiri a siyasar Ghana
wato matasa tasirin su a cikin siyasar Ghana da saura dalili shine yau idan ka duba daga wannan shekaru zuwa 35 din da ka alaka tashi ko da ka danganta shi ga kasan waje zaka ga wannan shekaru 35 a kasan waje wani matashin shi ya zarce yana cikin wani hali ne na wato adult amma anan fa shine inda ba salaki shi sa babu wani tasiri ga irin wannan lamura
na siyasa mu duba ta bangaren zabe an ce daga shekara 18 matasa ke jefa kuri'a to ka duba wato yawan yan Ghana baki daya diddiga ya nuna cewa matasa sun fi kusan kashi 70 cikin 100 na masu jefa kuri'a ya kake gani Mallam Salahuddin ya kake ganin matasa wurin jefa kuri'a suna fitowa a yi da su
to kamar yadda muka sani da ake amfani da matashi musamman cikin kasar Ghana wajen jefa kuri'a da matashi da shi ake jefa kuri'a amfanin matashi kenan lokacin zabe cikin tsarin demokratiya ko tsarin gwamnatin governance din kasar Ghana matashi an haje shi ne lokacin jefa kuri'a yi a nemo su jefa kuri'a wajen jefa kuri'an kare
shi ya watsar da shi
lokacin shekarun da aka aje musu jefa kuri'a shekara ne wanda yake shi mai jefa kuri'a ma bisa bin da yake yi ba domin iliminsa ko fahimtarsa ga lamarin waye ya dace a ba shi shugabanci wannan lokaci duka bai da wannan waye wannan fahimta kamar me kamata duba sannan zabi shugaba ba wannan wayewa kisa shekara 18 da kai biye ma wannan 18 sannan ka duba bangaren mu na makarantar kasar Ghana 18 wani na GSS GSS nan ma wata kila GSS 102 yake nan to wannan lokaci duka fahimtar shi kan harkan tafiyar da lamarin kasa ma bi sani yau ina bi ne kawai dai na farko in ma ya zama ra'ayin gidansu ko wani abokin shi ne wanda yake yana bi wani jam'iyya kai shi mai bi haka na sai jefa kuri'a sa bi san ma wai yake jefa
Salahuddin kafin dawo gare ka tunda yake kana dan taba siyasa kadan bari mu fara da dan jarida a cikin yawace-yawacen ku na jarida kuna harka da yan siyasa kana ganin jam'iyyun siyasan Ghana suna baiwa matasa dama su taka rawa
a baka dai sun ce suna ba matasa dama amma ba gaskiya bane kamar shi dan wani ce an mai da matashi dan kirin siyasa dan lokacin siyasa ka kai dukkan matashi yana ta haushi abu ba tipo ko da ba wannan amma da zaran ita wannan jami'a ta samu galaba shi amanta da shi matashi kuma da wuya ka ga cikin ministoci ma da kun matashi wannan shekaran shi yake 35 yana da wannan guda ma kuma ainihin matashi ba ba shi daraja wajen harkar gwamnati ko da wajen siyasa amfanin matashi shine wajen gangamin zabe ya je kuwa a je kokuri ba wannan amma shi ainihin dai cin amfanin abebe
ka dauko batun minista a majalisar dokoki na kasa Malam Yakubu ma mun ga kamar cewa dokar Ghana na nuni da cewa sai mutun ya daga shekara 18 zuwa 21 zai iya tsaya takara ya zama dan majalisa sannan kuma shugaban kasa daga shekara 40 zuwa sama shekarun nan kana ganin ba sa kawo mana mishkila samun yan majalisu matasa
kware ko shekarun su ne an masala ko masaloli dalili shine matasa ke jefa kuri'a aksari ga su masu shugabancin su kuma ba matasan ba to in ka je fere abinda bature ke cewa fere ka gan ba daidai suke ba isa a takaice matasa ba sa samun wanda zai jagorace su a sama saboda wani abu zai ringa tunawa da su saboda yayi musu abinda suke so su kuma wanda yake sama suke sama su ko da yaushe ga yawancin shekarun su idan na fade shi haka ga su ma sun fi son wanda yake tsarakin juna ne wanda yake suke haraka shi sa matasa su da yawa ba sa samun abinda suke so a majalisa ga tsari dokan da yadda ya shirya da shekarun da aka ce in ya kai shekaru 40
To madalla jama'a masu saurare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma ga wakilin mu a Ghana domin jin ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu bari in ja ku zuwa madafa wato kitchen tare da Tamar Abari daga Jamhuriyar Niger.
Wayo Allah tuwo
Assalamu alaikum shirin yau da gobe na muryar Amurka. A yau za mu gabatar muku da tukudi. Shi dai tukudi wani nau'in abinci ne wanda ake daka shi da hatsi. Ake mishi hade-hade wanda suka hada da cuku, dabino da sauran itatuwa wanda suke da muhimmanci a jikin ya mace. Kuma idan aka duba a nan jamhuriyar Niger, duk gidan da kaje ana daka tukudi. Kowace mace indai ɗan Niger ce tana shan tukudi saboda muhimmancin shi a wurin mata, musamman ma matan bugaje su ne suka san muhimmancin tukudi wanda suke mishi hade-hade daban-daban. Akasari kuma in aka yi amare ana hada musu tukudi, akan daka musu tukudi wanda ake hada da cuku da kayan daka itatuwa ne daban-daban. Tukudi dai nau'in abinci ne wanda yake da muhimmanci musamman a wurin ya mace. Haka kuma maza ma suna shan tukudi. Yawanci a nan jamhuriyar Niger kowane namiji sai ya aje wa matar shi buhun hatsi, ko da dan tiya 40 ne, wani dan tiya 20, wani buhu dan tiya 10, ko kuma ya saya mata in tiya 2 ne, in tiya 3 ne, in tiya 5 ne. Amma sai ku saurara yanda ake hada shi wannan tukudi da kuma irin muhimmancin shi, kamar yadda malama Sare Mustafa da ke nan da magaranta shaida mana.
Assalamu alaikum, ni ce Sare Mustafa anan da magaran, anan zandar da magaran ba goyi shagindi.
To malama Sare, muna so ki dan mun bayani a game da tukudi. Dami-dami ake hadawa a daka tukudi.
Tukudi dai hatsi za a suruwa. A suruwa hatsi, a gyara shi, a nemi cuku da karamfani da kayan daka a sa mishi. Da komi da komi shi da dabino a sa. Kuma tukudi muhimmancin shi yawa gare shi, ya yi kishi dari.
Kamar ya ne ake yin shi tukun, kan mu je ga muhimmanci.
Tukudin aka suruwa shi, a gyara shi, da na da aiki sarere shi ne ake a zakuɗe a niƙa, a daka da hannu. Yanzu abu aka lalace ake niƙa a mashin. Amma duk da wannan mace ko gumba ta sha ta yi ta zama haka nan. Tukudi ba a gama shi, muhimmancin shi da yawa ne.
Yanda ake daka shi?
Yanda ake daka shi, a zo a daka kayan yajin shi da karamfani da citta da kayan daka da tattasai, kuma sai a zuba shi a nan nage, a nan nage cuku, a gama a ta daka shi, a tamshi, a kirba shi.
Haka ne. Wasu suna daka da hannu.
Wasu suna daka hannu, wasu kuma mashin za su kai rabi su nuko su zo su kilbata a gida.
Wanki hasan ake.
Ana wanke shi rabi ake wankewa, tukudi na kirki rabi ne ake wankewa. Gaskiya.
Ba a wanke shi.
A rabi ba a wanke, indai ana son tukudi na kirki. Wannan gumba ce a hada a daka, a hada a kirki shi. Yesu a aje, wasu yanzu ya zama tun zamani shin ya aiki. Da kirba shi ake. To ke je muhimmancin tukudi gaskiya.
Ya aje shi an kirba.
An an kirba shi a aje shi, ana gutsara kadan kadan. Mace tana sha, da matan da aiki san ɗaya rana masu gida kansu cinye.
Kin san tukudin kamar yanzu da kika ce na zamani na da daka shi ne ake, mata suke daka shi da hannu. To yanzu akwai hade-hade da ake mishi, wasu suna sa kamar cuku, wasu suna sa dabino, wasu suna sa buluban, akwai naga ana sa har da su kwakwa ma da sauransu.
Eh, yanzu suna sa kwakwa, wani kuma yanzu ya zama to kuma madara ce ma ba a ma sa tattasai, karamfani zaka sa rita ka ka madara wannan ta kunku irin ta tofi. Ta ga kunku dai.
Ta ruwa
ka in ka nuko yanzu hatsin ka gyara shi da cita da karamfani, sai ka zo ka sassaka madara kunku guda dukkanta ka murje shi ka shanya. Shi yayi kuma dadi a yanzu, yayi sauki kuma yayi dadi. Ina da kin sosai. Wanda ake sa da bino shi tare da cuku ake gama su, wannan da bino da cuku. Eh, shi tare ake sa shi, gaskiya tare ake gama su.
Sai a
gama shi a daka shi tare, gaskiya. Kuma yanzu wanda bino ma da ba ake daka shi cukun daban, in ka dama tukudin kuma kamar za ka gama a sama ka sa. Eh, duka ana haka nan bayan da ba a yi.
Wanda ake sa kuma buluban.
A wanda ake sa buluban da kuma shi ai daban ne. Shi ma daban ne, tunda duka ana ji. Shi in ka nuko hatsin, ka nuko shi daban, ka yi nikan shi, ka nika garin shi daban, sai ka zo ka dafa hatsin ka. Ka tsoko buluban da kinga kamar
shi ake tsakura ma.
A hatsi ake tsakura ma daddaka, a dafa shi daban.
A dafa da ruwa.
A dafa shi da ruwa daban, yayi waras ko a silala shi. Sai a gama shi moli gare, kamar kambacin moli da waki ne ake yi. Kinan sai a gama shi a murje shi da wannan buluban da kinga. Da cukunka da sukarinka da komi. Duka a yi shi cukun.
A hada da garin da aka nuko.
Da garin da aka nuko sai a gama duka a murje. Haka nan ne take ji. Inda ta kudi ke ciki.
Kuma akwai wanda suke da moli.
Eh, kuma na moli a shi suruwa shi ne ake daban. Shi kuma abinda aka nuko a yi da baki da moli. Kuma sai a kirba, kuma inda molin aka suruwa shi na rakan hannu, shi da molin ake sha kudewa, kuma sai a daka. A daka shi da kwaka yake danko shi, ai na moli bai da kowa ma. Amma ai yayi kowane daɗi. To rishin moli ne duka ya kaya kana yanzu, ko ba haka ba.
To kamar shi tukudin kuma ya ne ake dama shi a sha?
Ah, gutsara ce kake ka sa nono ka dama, ka kawo kai ka sha. Mace arziki tukudi take da mata sha ta koshi, amma ziyara yanzu kinga ai ba su shan tukudi. Wata in kince mata tukudi ma bata san shi ba ma. Amma mu gaskiya nan Niger nan da magaran dai ba a wasa tukudi a kasa ta nadi. Shan tukudi anan da magaran ba a wasa a nadi duniya.
Duka ma matan Niger.
Matan Niger gaskiya mu yana da muhimmanci, tunda namiji shi zai kama matar shi bun hatsi ya aje mata. Shi ma har ya sha. Tunda tukudi muhimmancin shi da yawa ne a jikin mace. in tana ban nono yana kara mata ruwan nono kuma yana gyara ta kuma yana gaskiya yana gyara ta sosai da kin san manuwar ko ba haka ba ba sai na fayyace duka ba
to kana san mace kamar menene bambancin matar da take shan tukuri da wanda bata sha
ba dai bane ba tsarin sa ba dai ko ban nono suke ba dai bane kenan yanda take ban nono dan tana samu ruwan nono haka take samu biyan bukata gaskiya tukuri da banne
kamar wai a wajen namiji ma haka
kuma akwai biyan bukata gaskiya
kwarai wajen miji ma kamar ana san mai shan tukuri
a da wadda take shan tukuri da bata sha ba dai bane ba macen kirki tukuri take sha kuma mu a nan Niger gaskiya yana gyara mace sosai yana yasa ta walƙiye jiki kuma yana ƙara mace sosai yanda ya kamata ba ma dai bane yanzu ko kishiya da kishiya ne da mai shan tukuri da mai shan tukuri dakin sa ba dai bane ba dai bane ba san ma ba dai bane
shi yasa na ga matan mu na Niger sosai babu wadda bata shan tukuri kuma za ka ga kowane gida akwai buhunan hatsi na tukuri
ko sai a tara ma mace buhuno na tukuri ne wata mace bata sha tukuri wata bata iya barci ma bata sha huruhura ba wallahi bata iya barci
mace ba huruhura
a banzaci gaskiya banzaci gaskiya ta zama banza tun da mu yanzu nan ko yarin yanzu akai ta sai an ga mata tukuri akai ta gidan mijinta sai an daka mata tukuri ta tayar da shi ko ina ne wannan haka nan ne in dai mu dai anan ne jabe mun ba mu tukuri muhimmanci duk gidan da kika je hajiya ta marke samu tukuri duk gidan da kika ta amsa miki horo ko ina haka ne mu Niger gaskiya ba dai bane ba matan Niger sun gyara jikin su me yasa ake zara gani gari a zo aran mutanen Niger ai saboda muhimmancin daraja ba dai ba kuma mata sun kama kansu sun nemo sun gyara kansu inda ya kamata ban tana da shi da kayan daka magunguna to kin shi abin da yake
kamar su kayan daka menene wasu ganyayyaki ne
ganyayyaki ne babu abin da babu akwai tugu akwai tahultas akwai mananna babu abin da babu dai a ciki duk akwai kayan da kike so mai masu suke ƙara mace suna ƙara da masu daban ma a sha suna ƙara mace ban tana kuma an gama da hatsi suna yi sosai ma da ya kamata gaskiya Allah dai ya taimaka Allah ba mu sa'a gaskiya wallahi
to masu sauraro barkanku da dawowa daga kitchen amma fa kada ku yi nisa domin za mu sake komawa gurin Tamar domin jin yadda ake yin wasu nau'in kunu da fatan an ji dadin wannan girkin namu na yau yanzu kuma za mu koma Ghana wajen wakilinmu da ke can wato Idris Abdalla tare da bakinsa a teburin tattaunawar tamu domin jin ci gaban tattaunawar rawar da matasa ke takawa a siyasar kasar ta Ghana da ma sauran batutuwa
babban da wannan ma abinda nake gani ya kamata mu sake duba musamman game da zantutukan da yake nan tafi yanzu akan da shi matashin bariyar da sare mu na shekaru matashi ke Ghana wannan shekaran matashin ma mallakin shi bai kai shiga cikin siyasar kasar Ghana ba saboda mizan kamin ka zo mu ma wani dan jam'iyya ko ka zama dan majalisar dokoki kasar Ghana an dai ba ka buƙaci kudi ma ba ka buƙaci kudi karan 100,000
kaman 100,000
sannan kai ya maka saka kai kenan kai ka
dama ina so in kawo batun kudi inda yake da tasiri wajen siyasa a nan Ghana na biyu kuma banda kudi da na batun mai gida dole sai kana da mai gida zaka samu tafiya cikin siyasa kai dan siyasa ne shin hakan ne ko dai yaya
gaskiya
godfather kenan
okay so tsarin dokan mu na kasa ko tsari muke siyasan kasar Ghana idan baka da mai gida ko godfather gaskiya cikin tsarin mu na tafiyan da muke yi kasar Ghana zuwa kan dake mun biye harkan siyasan kasar Ghana shekaru kenan idan baka da wani godfather yayi biya matashi ka samu karbuwa akwai wani matashin da ke kasar Ghana yanzu haka ga da yake yana fadan shugaban kasa yanzu haka na imani kamar ya zarce ne shekaran shi na matashi idan da mu yi amfani da wannan shekaru amma samari ne wanda yake shekarun shi ne cikin early late 30s cike da mu ce wurin da shi shekara 40 kenan in bai da shi 40 ba amma bai kai 45 years Jefferson Sake dan jarida saboda harkan shi da manya yau da kullun domin harkan jarida yazo ya gano wani manya cikin harkan siyasa da yake aka kai shi fadar shugaban kasa yana rubuta musu presidential diaries yau da kullore yanzu ya samu karbo yanzu yana cikin gurin yana aiki daga Flagstaff House yanzu kan wanne ya samu dama yana contest for kujeran MP shi
da
majalisar daukoki daga abli kuma sanga center kenan
saboda ya samu ban gida to zancen kudi fa
domin samun mai gida cikin harkan siyasar kasar Ghana manan shi kuma kana samu wadanda ke tallafa maka cikin kowane to akwai cikin mai gidan kan nan shi da yake kaman je ka saya langa amma ko menene na batun tallafawa akwai inda tallafin da ya fito ya zo gare ka sa'a ba guda biyun ga cikin harkan siyasar kasar Ghana da muhimmanci in dai matashi da so ya saka kai cikin wannan
garshe na mafita da yake zamu samu matasa a yi dumu-dumu da su ya zama na su ma suna sharakawa cikin siyasar Ghana
mafita na farko shine kai musu mara a yi da su daga mai da su kamar yadda ce karen farau sake musu mara a kuda musu yanda ake zama mutunci cikin harkan siyasa inda an yi da su to ina ganin matasa su kuma nan gaba za su zama wani abu
Malam Yakub me zaka ce game da haka
mafita shine a ringa sa matasan a cikin siyasa na yau da kullum su ringa bin manya a ringa koya musu kuma inda za su ringa samu kudi su ringa haraka ayyukansu na yau da domin yau in an ce mafita ga matashi cikin fagen siyasa yana bukatan ilimi yana bukatan kudi yana bukatan godfather shi godfather gara wannan da sauran biyu idan ya samu kudi jimilla a hannunsa yana da godfather shi ma tallace-tallacen da ake
yi ya zai samu
kudin yau a fagen siyasa abu ne mai wuyan gaske in ba kana da godfather da zai nuna maka inda ake yi kamar yadda dan uwa ya faɗi cewa kamar in an baka wani assignment ka dan wani aiki da ka daka ringa yi kana samu kudi sauran yana gare
wato sai an samu dan mukami alliga ka a wannan mukamin zaka samu Malam Salawuddin a gurguje kafin ka shiga mafita akwai time na NDC test con na NPP ba cikin wato jami'o'in mu wannan baka gani yana taimakawa wajen ci gaban siyasar matasa
kaga iyakan su wurin kawai ka so fahimtar yanda ake tafiyar da lamarin siyasa amma ba wuta tasiri cikin shugabanci bane
na'am
da biyu saboda su yi su taimaka ma jami'in siyasar nan su yi su samu kurewu wurin cin nasara kurewu wanda yake da bangare wurin matasa kamar su cikin jami'o'i yana da muhimmanci sosai inda a ce lokacin da ake amfani da su bayan amfanin kuma sai a maida su inda yake dai kara taimaka musu wurin fadada hikiman su ko fahimta su kan siyasa amma iya kauri an basu cikin school nan ne kin jami'oyi na yanda yake da su tara musu korewu sa'annan ko to kujurin da ake yi ma na tafiyar da lamari kasa su samu ne da su ya kamata hada su wurin kudari wanda yake a bisani da zama doka na kasa amma ana yin kuduri na da yake ina shafin matasa amma su mu fike wannan kuduri wanda yake shafin matasa to ita kaka da ce kamar su fodar tijo wanda yake ya dara shekaru nawa-nawa shi dai zo yana kuduri ko doka ya ba matashi cikin shekara shi na kurciya me ka sani game da matashi to da ce ana
a shi ma taba bi wannan matsayin
to ka gani lokacin da ya biyo suke bin wannan matsayi in ka auna da lokacin da yake ake lamarin gwagwarmaya na matashi na yau lamarin ba daya bane sai yau ganka matasan na baya bayan da suke saboda waɗanda suke musu dokan ba su da fahimta game da yanda su rayuwarsu da matashi yake na zamani
tunda siyasar jami'a bai taimaka wa matasa a ganin ka shi yasa ya kake ganin zamani mu samu mafita
kawai dai ne abin da ya kamata a yi shi ne ana building su for leadership kana siyasa tunda ka sa kanka ci harkar siyasa waɗanda suke ci amfani matasan nan cikin jami'o'in nan ya kamata su create musu wani abu da muka kira shi mentorship program wanda yake debar matashin ka mai bar jami'a bayan shekara hudu an prepare shi for leadership sai yana barin wannan fasali na jami'an nan yana shiga cikin shugabanci na kasa wanda yake ya tun samu kwarewa a lokacin da yake jami'a
wato a takaice kana nufin a fara daga jami'a ana bin matasa jami'a yan siyasa kamar yadda Tescon nan yake da ten ayi amfani da su ana koya musu sayakar siyasa sun gama jami'a suna fitowa
shi na gama jami'a ya sai inda ya
san dai nufa
ya sai inda aka saka shi kuma ba dai fito ne yanzu kuma yana bin wani soho wanda tijo yana bin shi da kullu yana manda mishi posta kawai bane a da aka fito jami'a ga inda kake ofishin ka nan dun dama an tumbi da ke through mentorship training da ka tun san yanda ake rike da wani makami ko wani ba kan ga wurin ci gaba to kaka shi ma dai ya zamo shugaba kuma matasan da su ma za su war baya yanzu ba amfani da dattijan da ke wurin nan yanzu su matasan nawa da amfani da su wurin rayar da wasu matasa kuma domin ci gaban kasa
to jama'a kun ji yanda tattaunawar mu ya kasance da matasa game da siyasa a nan Ghana mun ji matsalolin da suke fuskanta na farko akwai zancen ubangida wanda yake dole sai matashi yana da wani ubangida sannan ya samu shiga. Na biyu, matasa da suke kwatanta siyasa a jami'a ya kamata su yi kokari, manya-manyan 'yan siyasa ko kuma jam'iyyun siyasa su bi su su fara koya musu harkokin siyasa tun daga jami'a, sannan idan sun fito ya zamana suna fitowa daga jami'a sun kware. Jama'a, sai ku kasance da mu shiri na gaba, insha Allah za ku sake jin mu.
To madalla Idris Abdalla, muna godiya. Yanzu kuma za mu koma kicin wajen Aishatu.
Assalamu alaikum. Yau da gobe sunana Aishatu. To za mu gabatar muku da kalolin kunu. Da farko dai yanzu za mu fara da kunun kanwa na sirhihan hatsi. To yanzu dai an kaje ka samu hatsinka in na tiya guda za ka yi, in na rabin tiya ma za ka yi, sai ka zo ka rege shi jan hatsin, ka rege ka hece da wani, in ka hece kayanka sai ka rege ka hudda tsakuwa. In ka hudda tsakuwa sai ka bada a kai maka mashin sai a surwa maka. In aka surwa maka aka kawo maka sai ka zo ka baka ce, ka baka ce, ka sake murjiya, ka baka ce abinka, ka baka ce, ka rege kuma ka sake rege ka hudda tsakuwa. In ka hudda tsakuwa wani, ka hudda saltan da wani hancin hatsin wannan na ja. In ka hece sai ka zo ka sa a ruwa ka wanke, ka murje ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayanka duka ka wanke ka hudda salti duk sata hudda sal tsakuwa ta huta, babu komai a cikin da tsakuwa, tunda ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa haka, tsakuwan ma wata illa haka take sa an mutun ya shata. Ka gyara abinka, in ka gyara sai ka bada a kai maka tahuna a nuko. In aka nuko maka aka kawo maka kuma sai ka tankade kanka, ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudda dusal yana da hancin hatsin.
Ban gimshi numfashinki ba, kamar haka nan salam za a kai a nuko shi, ba a hada mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji?
Ana hada mishi, a sa mai citta, karamfani da tsidahu, sai ka sa kayan kamshi ka kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yajin wannan. In aka nuko maka aka kai ka tankade kanka, ka tankade sai ka tace kuma wannan dusar ka murje ta, ka tace ta da ruwa sai ka tamshe abinka. To wani gurin tamshewal yana jiga kanwa ya gama da ita ya tamshe, wani kuma kanwal sai a jika ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawa da za a yi kunin. Ake sawa kanwal. To in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi. Sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa, kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa. Sai ka daidaita abinka da dan tsidahun shi da yajin shi. Sai ka zo ka dama kayanka a ƙasa. In ka dama kayanka a ƙasa, kakka dama shi damun nashi yayi ruwa. Hey, kabri haka, in dan in yayi ruwa an ka sheka he yanki. To sai ka dama shi da kabrin shi. In ka dama da kabrin kawai, in ka ɗauko ruwan zahinka ka daidaita, sai ka kawo ka tabas ka zuba akan da makayanka, ka ɗauko kwananka mai kyau kamar sanka da zaka yi mai kyau a wanke da komi bokicinka ko tafanteka ka sabuwa mai kyau haka, sai ka dama a ciki. Ya tafasa ruwanka ka zuba kanwa, sai ka ɗauko shi, in ka sake shi a saman ruwan kana iya ajiye shi ma ya ɗan siracin hayaƙin ya huta. Sai ka ɗauko sai ka sheka kanka, in ka sheka kenan ka motsa shi yayi kunu, kayi kunun kanwa ka kakare. To kin ji shi kunun kanwa na sirhihan hatsin yanda ake yi? In za a sha shi, ka sa sukarinka sai ku kwalhwa tun ne sha, kuma sai a kwakwalhwa a zuwa mishi a bashi sha. To dan dai shi kuma in aka yi shi ba a barin shi wai kwana. Shi kunun kanwa
lalacewa yake
in ya kwana kawai ya kare. Tunda in yayi tsami baya shayuwa.
Amma a lokacin da aka yi
shi, yawa lokacin da komai yawan shi za a yi da jama'a, kawai sai a shanye shi. Haka nan yake shi in ya kwana baya shayuwa.
To yanzu kuma akwai wani kunun kanwa da ake yi daban?
To akwai na mura. Wanda ake yin shi shima na mura.
Akwai kunun kanwa kuma na mura.
Akwai kunun kanwa kuma na mura. Shi wannan na mura da za a yi shi, shi na jan hatsi ne. Kenan ba sai an surha hatsin ba. Ba a surha. Shi in ka kawo jan hatsinka, ka zo ka tsine mai tsakuwa, ka hece shi, ka gyara shi, sai ka wanke shi. Ka rere shi, ka hudda tsakuwarka, sai ka zo ka wanke shi tas abinka. In ka wanke shi, to shi wannan na jan hatsin, kanwal ma ake zubawa a cikin shi a niko da shi.
Jakkanwal
ake zubawa a ciki, ka dan daidaita kanwarka, sai ka zuba a cikin shi. Ka sa mishi cittar shi ma da kayan kamshin shi da tsidahun shi. Tsidahu isheshe, tun da namura ne tsidahu isheshe kake sa mai. Sai ka bada aje a nuko maka a gaba daya. In an nuko an kawo maka, sai ka tankade shi, sai ka hudda wannan hurkakin hancin abin jan hatsin. In ka hudda shi kawai, sai ka kada mishi. Sai ka dama shi, shi ma ka dama shi, ka ɗauko kwananka mai kyau, ka auno, kadama kama yanzu da yake shi na mura ne ai ba diya bane ake dan madadaci ne za a yi kaman garin heka auna kaman cikin lidai uku ma ka zuba a kwanan ka na shan ruwa a wanke ka dan dama shi da kabri kawai heka doko ruwan zahin naka da ka tahosa shi ma heka aje shi yayi siracin ka sheka siracin in ya rage heka sheka heka shanye shi.
To masu sauraro baki ɗaya anan ne kuma ka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da sauran waɗanda suka ba da gudunmuwarsu wajen kammaluwar shirin. Hawwa da ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC, ku huta lafiya sai anjima.